يا الله يا الله نذكى الله نكين نرقى بروكك تهت هيبا kuja mahatan bayani keda
waɗannan mutane sun zauna da ƴan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdike muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Iyayen ƴan matan sakandaren 82 da ƙungiyar Boko Haram ta bada musaya daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su sun gana da ƴaƴan nasu a binnin tarayya Abuja bayan sama da mako guda da dawowarsu. Wakilinmu Madina Dauda tana cikin ƴan jarida da suka rufa wa iyayen baya a wannan yanayi mai susarai.
Yadda ƴan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka hadu da iyayensu a karo na farko bayan da ƴan jama'atu Ahlus Sunnah da'awati wal Jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru uku da kwanaki 36 kenan cif-cif. Bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe. Suna ta murna da rungume ƴaƴan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna.
Ayya! Murna! 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 Na goya hawa fa? Sili hawa auta fa? Sanu, nagode.
Madam Nkata Nkeki kenan, shugaban ƴan asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok, Yakubu Nkeki, ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman Chibok ɗin duka a wannan hira da muka yi da shi.
Gaskiya ina ji murna, mako da haka a zamana na su gaba, ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba don duka ƴaƴanan nawa ne. To dukkansu in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske. Ina so wata rana in ji cewa ƴaƴanan duka sun fita. Kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan. Ba ma ƴaƴan mu kadai ba, duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa. Ina jin daɗin haka, kuma muna da tabbaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita ɗin ba ma, muna da bege za su fita.
A halin yanzu dai ƙungiyar rajin ƙwato ƴan matan Chibok wanda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwato sauran ƴan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. Waɗannan ƴan mata dai za su ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu.
Sai dai jin cewa wai waɗansu ƴan matan sun gwammace su ci gaba da zama da ƴan ƙungiyar Boko Haram bai kwanta wa iyayen a rai ba. Bisa ga cewarsu, wannan ba ta zama hujjar barin su a hannun ƙungiyar ba.
In mun tsorare su, ai mun zama mawakaci, muna da hankalinmu. Yanzu Boko Haram ɗin da suka zaɓa a kan cewa za su zama Boko Haram, mun yarda ne? In sun ce mun yarda mu zauna da su, ba za mu yarda mu bar su. Sai dai mu kawo su ko a ƙarfi, gwamnati ta karɓe su da ƙarfi ta kawo su. In an zo an zauna da su, an yi musu magani na warkar da su. Sauran lokacin da ya kamata a lokacin suka ce sufa za su koma wurin Boko Haram nasu. Yanzu ba za a ce an kama su kuma ba, amma sun yi joni Boko Haram a hankalinsu.
Akwai masu tunanin cewa watakila wasansu sun kai shekara 18 a dokar Najeriya kuma mutum yana iya zaɓar abin da yake son yi.
ko sun kai 18 dokar Najeriya bata bari mutum ya zauna tare da ƴan ta'ada ba, ko kai shekara 40 ne ko ni din nan in naje ina zauna da ƴan ta'ada, ya kamata Najeriya in sun samu hanya su je su kama ni a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nike.
Mai sharhi kan lamarin yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a 2014 Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da ƴan ta'ada.
Waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su, ai ka san ba cikin wahala suke ba. Idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da Boko Haram, to ai ba Boko Haram. Mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu.
Kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan?
Eh, kware da gaske. Ai da ka ga misali, to kalli waɗannan guda 182 da aka saki. Ai da ka ga su ka san ba cikin wahala suke ba. Ke inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke. Kar ka manta waɗannan mutane sun zauna da ƴan Boko Haram nan kusa da shekara 3 da wani abu. Dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi.
Ya to batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko ƴan Boko Haram sun tilasta su sun aure su.
Ƴan mata ne yara, kuma waɗancan mutanen ba a san ma irin waɗannan mutane ne ba a wannan. Duk waɗanda ka ga wannan guda 80 da su biyu da suka dawo, ai ba wanda ta zo da ko da guda ɗaya. Ba kamar wancan guda 21 sune ɗaya daga cikin ta zo da ɗan ɗaya. Amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lafiyarsu, nan ne za mu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu. Amma a yanzu ba mu iya ganewa ba.
To ko menene ra'ayin al'umman Najeriya game da ci gaba da rike ƴan matan a Abuja da gwamnatin tarayya ke yi?
Ra'ayina ba, a maishe su gaban iyayensu yafi yanda mu ƴan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali. Ko batun mazaje ne aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban iyayensu, ko da auren Kristoci ne shine aure. To shi yasa shine ba ni a kawo su gaban iyayensu, mu ma iyayensu ba su riƙe su ba, gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen ƴan Najeriya, a bar su a cikin wahala din bai da amfani.
To game da wannan maganan da suke yi ba laifin su bane, hali ne suka dauka irin na Boko Haram din. So ayi hakuri da su dai, a aje su, gwamnati ta kula da su, ta nuna musu cewa rayuwar da da suke ba rayuwa ne mai kyau ba, ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na kyakkyawan mutane. Amma idan su cikin mu din, kar a bar su ma su koma ga iyayensu, saboda akwai hanyar da mai yiwa za a iya sake daukan su, ko kuma tunda har wannan halin suka sa a rai wata za ta iya komawa.
To alhamdulillah, babban magana ne da yau cewa kamata ƴan matan cibob da aka same su kan samu a kawo su gaban iyayensu a aurantar da su, saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci. In kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu, a dan ba su kulawa da dan sauraro yanda za su samu a dan dawo da hankalinsu, sa'annan a ji bayaninsu. In aka ji bayaninsu, sa'annan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a aje su ga yanayin da ya
fara. Ra'ayina babban abu dai addu'a shine babban abu a gaba.
Masu kula da lamura na ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta faɗaɗa wannan yunkuri da nufin ganin an dawo da dukkan waɗanda ƙungiyar ke ci gaba da rike su, kamar yadda Abdullahi da Mari na ƙungiyar fahimtar juna ta musulmi da Krista ke cewa.
Abin da ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu sa kai, wato irin non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan, su yi ƙoƙari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran ƴan mata da suke hannu, koko jama'a da suke hannun Boko Haram. Idan muka duba, akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saki ƴan mata. Akwai makarantu kamar makarantar Bunyadi, shi ma an ji an saki yara a gurin. Wannan dukkan su a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an maida su wajen al'umma.
Bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram, wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu. Batun da kuwa ɗan majalisar wakilai Mista da muka malke ma cewa su ma da a duba batun jama'ansu da aka sace.
Mun ji wannan labari da farin ciki kwarai da gaskiya, musamman mu mutane a Mista da Maragali, yanda shi shugaban ƙasa ya yi kokari har a sako ƴaƴanmu 82. Gaskiya muna godewa shugaban ƙasa bisa ga kokarin da yake yi. Kuka mu shine mu a Madagali, musamman ƙauyuka na Madagali, a ɗiba mana mata ya fi 200. Mata nan kuma yawanci su a gidaje su aka ɗiba su. Da suke rai ɗaya ne, da suke kuma shugaban ƙasa mu ne duka. muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk randa za a tattauna akan take wanda kan Boko Haram suka kama su muna roƙe su muna roƙe shugaban kasa ya sa mata mun da aka duba su da kama daga nan wanda su wanda yake hannu yan Boko Haram mu suwa mu samu a take mana su mu hada su da iyali su kamar yanda yan uwan mu a Chibok suka samu
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu dai muna godiya ga wakilanmu Madina Dauda da Nasiru Adamu Ilkaya da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.